sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yusuf Aliyu Arandane tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke kawo muku wannan shirin a yau Laraba 23 ga watan Disambar shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada da dala biliyan 900 na tallafin coronavirus. Hukumar zartarwa ta tarayyar Turai EU ta ba da shawarar kasashen EU su dake takunkumin tafiye-tafiye da aka kakabawa Birtaniya dan kaucewa kasa hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya. Kasar Rasha ta aika da masu bada horo ga sojoji 300 zuwa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewar jam'iyyun adawa a Jamhuriyar Nijar sun ce a shirye suke su tunkari zabe mai zuwa. Wata wace hanya?
Duk inda dan lumana yake, duk inda masoyin lumana yake, din mai son kasar Nijar ta kwanta ta tashi lafiya, mun hiddo sanarwa mun ce.
Haka kuma za a ji cewar wata kungiya ta taimaka wa 'yan kasuwa da basussuka.
Muna wa al'umma bishara da san gwamnati tarayya ta kasance ta yi la'akari da cewa mafi yawan masu sana'o'i sun samu rangaso da sana'o'insu a sanadiyar wannan cuta ta corona wanda ta haddasu.
Kamar kowace ranar Laraba, muna tafe da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin nan ya shirya kuma zai gabatar muna. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada da dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da dala triliyan 1.4 dan ci gabar tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2021. Matakin wanda ake sa ran shugaba Trump zai sanya wa hannu ya samar da biliyoyin daloli ga Amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar. Amma cikin kasafin na dala biliyan 2.3 akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar, ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni. Jiya Talata, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da ƙasar ke ci gaba da samun ƙaruwar COVID-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin Kirsimeti. Ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakarun da za su yi Kirsimeti ba da iyalansu ba. Zukatanmu a kodayaushe suna tare da ku, a kiyaye imani, a cewar Biden a jawabinsa na ƙarshen shekara daga garin Wilmington na jihar Delaware. Lura da yadda cutar ta sauya masa yadda ya saba yin bikin, wanda galibi yakan haɗa da dangi har zuwa dozin biyu, Biden ya ce banda wannan shekarar. Jiya Talata, hukumar zartarwa ta tarayyar Turai EU ta ba da shawarar kasashen EU su ɗage takunkumin tafiye-tafiye da aka kakaba wa Birtaniya don kaucewa katsa hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya. Dakatar da hana tafiye-tafiyen ya fara aiki ne ta ranar Lahadi a wani yunkuri ne da yaƙi yaduwar COVID-19 da ke ci gaba a Birtaniya. A wani bangare na shawarwarin, hukumar ta shawarci kasashe mambobin kungiyar da su hana yawan tafiye-tafiye marasa muhimmanci zuwa da dawowa daga Birtaniya. Amma ta ce ya kamata a bar mutanen da ke zuwa ƙasarsu ta asali yin hakan, matuƙar sun yi gwajin COVID-19 ko keɓewa na kwanaki 10. A cikin wata sanarwa, kwamishinan shari'a na Turai Didier Arendes ya ce kamata ya ƙasashe mambobin su ɗauki matakan haɗa kai don hana tafiye-tafiye marasa muhimmanci. Amma hana tafiye-tafiyen bai kamata ya hana dubban 'yan ƙasashen Turai da Birtaniya komawa gidajensu ba.
Wannan rahoton za mu kawo muku sauran labaran duniya. A Jamhuriyar Nijar, jam'iyyar Modan Lumana karkashin jagorancin Hamma Amadu ta umarci magoya bayanta su kaɗa wa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman kuri'a a zagayen farko na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar Lahadi da ke tafe. Wannan wani matakin ƙara jan ɗamara ne a wannan zabe da ke tafe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma ya yi komuna da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya Talata a ofishin Model Lumana da ke unguwar Zabarkana ta birnin Yamai, shugabannin kwamitin kolin madugar jam'iyyun hamayya ta tsohon Prime Minister Hamma Amadu sun sanar da yanke shawarar baiwa ɗan takarar jam'iyyar FDR canji Alhaji Muhammad Usman goyon baya a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba. Saboda haka suka buƙaci ayyan Lumana Afrika su bashi ƙurƙunsu a ranar Lahadin da ke tafe. Mamman Sani Malam Muhammad shine babban magatakarin wannan jam'iyya.
Duk inda ɗan Lumana yake, duk inda masoyin Lumana yake, duk mun da son demokrasiya, din mai son ƙasar Niger ta kwanta ta tashi lafiya, mun hiddo sanarwa mun ce in lokacin zaɓe ya zo 27 da watan Disamba zai hama President Muhammad Usman, kandidatin FDR canji.
Da yake bayyana matsayinsa a game da wannan mataki, tsohon shugaban kasar ta Niger ya yi farin ciki da samun goyon bayan mutanen da ya kira abokan tafiya na shekara da shekaru.
Na yi murna kwarai da gaske, kuma ina musu godiya da wannan mataki suka ɗauka na kawo mini goyon baya. Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara haɗa kanunmu, kuma Allah ya ba mu sa'a. Na tabbata da wannan goyon baya da shi jagoran Lumana shugaba Hamma Amadu da kuma majalisar ta koli ta Lumana ta ƙasa da kuma dukkan sauran magoyan bayan Lumana, lallai sun yi dogon nazari kuma suka yanke hukunci cewa ni dinnan ni na dace a yanzu wato da jagorancin kawo canji a ƙasar wannan. Na ɗaya, mun saba aiki tare da su. In ba ku manta ba, shekarun baya da suka wuce da mu da su da muka haɗa gwiwa, kun gani ƙasar wannan ta zamana lafiya kuma ta samu bunƙasa.
Dama dai a washegarin bayyanar matakin da ya hana masa shiga zaɓe, Hamma Amadu ya sanar da cewa ya rungumi ƙaddara, amma kuma ya kira magoya bayan jam'iyyar ta Model Lumana su kwana da shirin halartar runhunan zaɓe domin kaɗawa ɗan takarar da ya cika sharuɗar da shi da muƙarrabansa suka gindaya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida na Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Rasha ta aika da masu bada horo ga sojoji 300 zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya bisa buƙatar shugabannin kasar da su taimaka wajen daƙile yawaitar rikicin 'yan tawaye gabanin zaben ranar Lahadi. Jami'ai ka harkokin wajen Rasha jiya Talata. Jami'ai da wata majiyar tsaro a Bangai, babban birnin Afirka ta tsakiya, sun faɗa da safiyar Litinin cewa ruwan da Rasha sun tura sojoji da kayayyakin aiki. Malaman Rasha 300 da ke zuwa bisa buƙatar hukumar Bangai domin bayar da horo ga sojojin ƙasar za su iya ƙarfafa wa jami'an tsaro sama da 12,000 na Majalisar Ɗinkin Duniya masu aikin kiyaye zaman lafiya, yayin da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai, wasu daga cikinsu sun gwabza da juna a rikicin ƙasar na tsawon lokaci, sun ƙulla ƙawance kuma suna barazana zuwa babban birnin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta aike da jiragen ruwa da yawa zuwa gaɓar tekun Somalia don tallafawa aikin sake tura ɗaruruwan sojojin Amurka zuwa sansanonin wasu wurare a gabashin Afirka. Jiragen ruwan suna tallafawa shirin tsugunar da sojojin Amurka a Somalia tare da matsa lamba kan matsatsarin ra'ayi da kuma tallafa abokan haɗin gwiwa, a cewar ma'aikatar Pentagon a wata sanarwa jiya Talata. A watan Nuwamba an ba da sanarwar cewa shugaban Amurka Donald Trump ya shirya janye sojojin Amurka a Somalia, wani bangare na ƙoƙarin janye dakarun a duniya ciki har da Afghanistan da Iraki, kafin ya bar ofis na ranar 20 ga watan Janairu. Amurka na da kusan jami'an soja 700 a Somalia don horar da sojojin Somalia da yaƙi da ayyukan ta'addanci. Aƙalla likitoci 3 da direbansu suka mutu, sannan wani ya samu rauni a fashewar wani abu a kudancin babban birnin Afghanistan Kabul da safiyar Talata, yayin da suke tuki zuwa aiki a babban gidan yarin ƙasar.
A cikin wata sanarwa, hukumomin gidan yarin Paul Itarki sun nuna dama matuƙa da samun labarin bakin cikin cewa muƙaddashiyar babban daraktan sashen kula da lafiyar gidan yarin Brigadier Dr. Nazifa Ibrahimi ta mutu tare da wasu likitoci biyu da kuma wani direban sashen. A wata fashewar naki a gefen hanya da misalin karfe 7:30 na safiyar jiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuwa wata kungiya ce mai zaman kanta ta kaddamar da wani shirin bada basussuka ga 'yan kasuwa don su samu su farfado daga mawuyacin hali da suka tsinci kansu a sanadiyar annobar coronavirus. Daga jihar Kebbi ga Muhammad Nasir dauke da karin bayani.
'Yan kasuwa 546 ne suka amfana da samun bashin kuɗin kama daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 5 ga kowane mutum daya karkashin shirin bayar da bashi na hukumar Nersal da neman farfadowa da sana'o'insu da suka tabarbare sanadiyar cutar murar mashako. Babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce domin sauƙaƙa samar da bashin ga jama'ar, wata ƙungiya da ake fafutuka samar da cigaban al'umma mai suna Hadimiya ita ce ta shiga gaba wajen nemo waɗannan kuɗaɗen ga mutanen.
Muna wa al'umma bishara da sa gwamnati tarayya ta kasance ta yi la'akari da cewa mafi yawan masu sana'o'i sun samu nan da suka sana'o'insu a sanadiyar wannan cuta ta corona wanda ta haddasu. Kuma gwamnatin tarayya tana aiki tare da wani ƙungiya ta Hadimiya domin fama mu a lalace mutum 3,000 ƙarin tallafi na kyauta na garin da cewa sun nan a kan tsari na sana'o'insu.
Ko bayan wannan ministan ya ce bisa ga sauƙaƙa matsalar rashin ruwa da jama'ar jihar Kebbi ke fuskanta, ƙungiyar ta yi fafutukar samar da ruwan jin murtsatse 150 a sassa daban-daban na jihar.
Ranar uku ga wata da yarda Allah za a kaddamar da kan kashi na biyu na cigaba da aikin waɗannan rijiyoyi da yarda Allah kowace ruwan da ke faɗin wannan jiha zai ba idantu da rijiyoyi irin waɗannan tsayayyu na murtsatse domin taimaka ma lafiyar al'umma da kanar da mutu da ruwansa.
Faruk Abubakar mai Sudan shine sakataren kungiyar Hadimiya ya ce wannan aikin kamar soman tabi ne daga shirin da take da shi na samar da cigaban rayuwar al'ummar jihar Kebbi.
Babban al'amari ko anan yau shine domin mu bayar da kofar wato takardar shaida cewa wasu daga cikin 'yan kasuwan jihar Kebbi Allah ya taimake su sun samu tallafi na rancen kuɗi domin su yi sana'a, domin su samar da aikin yi ga al'umma, domin su rage fatara, domin su samar da cigaba na musamman a wannan jihar Kebbi.
Duba da cewa akwai masu neman irin wannan bashin da yawa da ba su samu ba, to ko me waɗannan da suka samu karkashin wannan kungiyar za su ci?
Muna godiya ga irin kokarin da suka yi mana, muna godiya. Allah ya saka musu da alkhairi. Ya ka muna kira ga al'umma da su amfani da wannan abu da ya dace da kai gara-gara.
Da yake an rarraba takardun amincewar bayar da bashin ga mutanen, abin jira a gani shine shigowar kuɗaɗen da kuma yadda za su yi amfani da su wajen haɓaka kasuwancin su domin amfanin jihar Kebbi da ma Najeriya baki daya, duk da yake cutar murar mashako karo na biyu tana barazana ga jama'a a duniya baki daya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Daga jihar Kebbi sai mu leƙa jihar Adamawa, inda ƙungiyoyin mutane masu buƙata ta musamman suka shirya wata zanga-zangar lumana akan yadda ake maida su shaniyar ware a wajen shan roman demokaradiyya. Ibrahim Abdulaziz ya halarci taron da kuma abin da ya haɗo muna.
Dole masu bukata ta musamman ne wato da kasassu, sai da kusa kara da wasu kusurin fadar jiha da nuna fushin su. Da masu ke gabatar da kokensu a gaban gwamnan jihar Ahmadu Murfin Tiri, wanda babban Hafsa a gidan gwamnatin jihar Farfesa Mazo Gida da ya wakilce shi, na kasassun sun kokoka ne game da abin da sai kira shakulatin bangaro da suke zargin cewa ana nuna musu.
Form na yau nan mun ba mu so mu zo muku a cikin form na zanga-zanga ba. Mun so mu zo gujen ku a kan ku iyayenmu ne, ku abokanmu ne, ku 'yan Najeriya ne, mu 'yan Najeriya ne. Allah da ya ga dama ya ba ku lafiya shi ya ga dama ya sama wannan condition ba zabi muka yi ba da ana zabi da ba mu zama haka ba da kuma kudi yana saya ni particularly na san da ba zan zama disabled ba matakan da muka bi ne muke so mu dauki lokacin da gwamnati nan za ta zo aka kama magana campaign muka dauki ka muka caka ma kanmu muka bar magana APC ba abun da ba mu sha ba
su haka ni sunana Aliyu Muhammad Abubakar ne chairman na kasa na mun zo nemo inci mu ne daga sama kafin mu koma gida mu sake nemo inci mu sake na farko daga cikin na kasa sun mako masu karatu sai dai mu ji an dauki aiki ba a bamu na biyu sun ce za su bamu SA da sauransu babu shi kai in ce ma in fact welfare bangaren mu babu shi
to wai ko me yasa wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani adama suka mara masu bukata din a wannan fafutukar da suke yi kamar Abdulsalam Abubakar wannan rajin kare haƙƙin nan adam ne ya bayyana dalilansu na shiga wannan jerin gwano
violation of fundamental rights na citizens especially vulnerable kamwele musamman da haka idan muka yi la'akari da section 42 of the 1999 constitution ya ce no citizen shall be subjected to any disability or deprivation merely by reason of the circumstances of his birth saboda haka babu wani dan kasa da za iya ware shi daga cikin wasu abubuwa da ake mora na arziki kasa kuma ko wani illa yake da shi na halitta wannan shine abin da shi na 42 da lamba da duna constitution ke faɗa to saboda haka ina fata za a yi lakarin wannan shashi mutanen ne ya kamata ba a ce wani su commissioner ne ya kamata a ce wani su SA ne ya kamata a ce wani su su shirya cikin komai hausa a cikin tutun goma ko sai saboda haka wanda dalilin da mutanen nan za su rubuta takarda ba su dai ba su rubuta gwamnatin jihar Adamawa
to sai dai kuma da yake mai da jawabi a madadin gwamnatin jihar manzo na musamman da gwamnatin jihar ya turo Professor Mazo Gidado ya roki na kasassun nema da su yi hakuri tare ko da bayanan cewa gwamnatin jihar Adamawa na kokari domin share musu hawaye
kuma wani disability din zai zo zama masa ma ability
insha Allah
ai yanzu a World Cup the number of medals wanda na kasa suke samu wa
Nigeria
ya fi wanda suke da 100% suke samu wa an kuma muna alfahari kullum mun ga su a
television alhamdulillah
so representing na so kar ku ga kaman an ni denigrate na ku ne yanzu governor yake yanzu mun ba ku hakuri karshen kara yazo gobe zamu je coronation annuman
haka ne
yace yana nan akwai mutanen da ya ba su appointment yanzu aka suna bai yana ganin su shine cin zuwa sami executive naku mu shirya da ku after new year ran shiga new year ku zo formally as quarter speaker duk ko duko kin kai as the leader ka zo ka karanta wa governor
koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya tsakanin waɗannan da kasashe da kuma gwamnatin jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz Sarki Hassan Murawa Amurka daga Yola a Najeriya
waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 19-31-41-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a duk lokacin da kuka so za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya Farkon mako mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Niger. To sai dai masu lura da al'amura na ganin zaben zai rage armashi saboda rashin dan takarar babban jam'iyyar adawa ta Model Lumana. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Lahadin nan mai zuwa ne 'yan kasar jamhuriyar Niger za su garza yarun funan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Isuhu ke gab da karewa. Jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya dai ta tsayar da tsohon ministan kuɗi Bazoum Muhammad a matsayin ɗan takararta na shugaban kasa yayin da ita ko babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta tsayar da tsohon Prime Minister Hama Amadu a matsayin nata ɗan takarar wanda kuma nan take ya kaddamar da gangamin yakin neman zaɓensa. Mamman Sani Malam shine sakataren jam'iyyar ta PNDS tarayya ya kuma yi wa taron jawabi a wancan lokacin.
Hamza Ahmadu shine albarakin rana ta hito babu mai yake da shi. Mun da kyara wace cewa Hamza Ahmadu ne kan dakin.
Dan takarar jam'iyyar NPN kishin kasa Ibrahim Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi wa Hama Ahmadu kara a lokacin wancan gangamin.
Mukak Vambent an kun gani ta inda Hama ya ce muna tura mudananmu muna zuwa muna tsaye saboda alƙawarin da muka ɗauka ne duka cikinmu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi.
Yayin wannan gangami kuma na watan Nuwamba shi ma Hama Ahmadu ya ce sun cika dukkan sharuɗan tsayawa takara.
Takardunmu a cikin suke mun aza sun amsa sun ba mu takarda da dukkan shiga takardu da mun ka aza don dossier a complete kenan ba mu matsala game da wannan. Kowa a Niger cikin kwanciyar hankali ne ke so a yi wannan zaɓe. Mun ma cikin kwanciyar hankali da hada kai shi ne muke so a yi wannan zaɓe.
To sai dai daga bisani kotun tsarin mulkin Niger ta tantance 'yan takara 41 da suke zawarcin kujerar shugaban ƙasar. Inda ta soke takardun 'yan takara 11 daga cikinsu saboda abin da ta kira rashin cika sharuɗan da ba su yi ba, ciki har da Hama Ahmadu wanda ba da kalar safarar jarirai da aka samu hannunsa a ciki a shekara ta 2017 ta shafi takardunsa. Alhaji Sidi mai raƙumi da ke goyon bayan jam'iyyar ta Lumana ya ce san wannan lamari bai yi musu daɗi ba.
Mun ji baƙin ciki da abin da faru haka. In an yi shari'a bisa gaskiya an nuna laifukan sai hana a yi takara a wajen na babu laifi ba san sauran mai ita ba. Amma abin da muka yi baƙin ciki da shi ta faru haka. Kafin ta jam'iyya kullum mu ɗan takara mu ci shira. Muna jiran yadda Allah ya sa gashi abin da ya ce muni kamar alƙawla ne abin da nuna mai shi za mu yi fa. Yanzu jiran muka yi ba mu wani umarnin abin da za mu yi yanzu mu muka yi Muhammadu abin da muke magana wannan da kan mu yin baƙin cikinmu da haka ta faru sunan mutum 40 da wani abu na mu yana cikin 11 wanda ba su yi to ba. To wani baƙin cikin muke na sai shi in ya zo ya gaya mana cewa ga yadda za mu ɗauka.
Tuni da wasu manazarta suka yi hasashen cewa zaɓen zai rage armashi. Lura da cewa babu ɗan takara daga babbar jam'iyyar adawa. To amma Alkasum Abdulrahman na ganin ba haka lamarin yake ba. Domin a cewarsa akwai 'yan takara da dama da suke da muhimmancin da za su haskaka zaben.
Rishin takara Hama ko shiga takarar bazum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a jamhuriyar Nijar. Amma in ka diba cikin zaben akalla akwai tsohon shugaban ƙasa guda biyu. Akwai shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokradiyyance Mamman Usman yana cikin zaɓe. Akwai tsohon prime minister tsohon shugaban majalisa irin su Hussein Umar. Rawar da matasa suke takawa ko a matsayin su na 'yan takara ko kuma a matsayin su na shugabannin ma yakin neman zabe na muhimman 'yan takara wannan shike da muhimmanci.
Sashe na 137 na kundin zaben jamhuriyar Niger dai ya baiwa jam'iyyun siyasa damar maye gurbe 'yan takarar su na farko idan buƙatar hakan ta taso. To sai dai masanin doka Dr. Maina Bukar Karce ya ce doka ta fayyace irin dalilan da ke bada damar aiwatar da irin wannan sauyi.
Abu guda uku ne suka ba da izinin a sura wato in dan takira kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiya shi ba shi damar da ya takira hanyar ya nemi kujera ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakal kamfani sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a ba shi ma izini. An ba jam'iyyar damar ta sauya dan takirar amma jam'iyyar da aka maida takardun ta kauye a ba ta damar ta sauya dan takirar wannan wato gundun tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba.
Shi ma dai dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Muhammad ya fuskanci nasa kalubalen a watan Nuwambar da ya gabata bayan da wasu mukarraban jam'iyyun siyasa na 'yan hamayya suka kalubalance takardar da Bazoum din ya gabatar a matsayin shaidar zama dan kasa a gaban kotu wacce suka ce ta boge ce kuma shi ba dan kasa bane. Dan takarar majalisar dokokin kasa kuma kusa a jam'iyyar NPN kishin kasa Muhammad Tarkoko shine ya jagoranci waɗanda suka kaddamar da wannan yunkuri.
jam'iyyar Fendes Tarayya dan takaran shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba musan takardun shi shine muka tuntubi abun nan procreate na difa muka ce mishi ku diba ku gani akwai masana cikin wannan dan ayi zabe lahiya kowa a kare haƙƙin shi kowa ya zama karkashin doka
to malam tar menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta certificate de nationalité
akwai inda aka hidda takardun da wasu kotuna lokacin da lokacin da ake hudda takardun babu su da wasu dai abu irai-irai haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su kafin muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wasu masaloli wanda da ja mun rubuta su kusa cikin document na assignation kin da kuka aje a kotun difa procureur zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba
da yake mayar da martani a wancan lokaci wani na hannun daman bazum Alhaji Mai Bukar ya ce zancen ba shi da tushe balle makama
su wanda suke faɗi wannan maganan mun yi mance a karnukan farauta ne su da kansu wataƙila ba su ma sa abin da suke faɗi ba an sa su ne kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya da su su huto su faɗi haka nan kin mana
kuna zargin akwai dalilan siyasa ne cikin wannan al'amari
a haba akwai siyasa wannan wannan maganganun na cikakken zama dan kasa ba yau aka fara shi ba ina tuna a lokacin da aka zabi Muhammad Usman an ce shi ba dan Nijar bane haka san shi aka ce ba dan Nijar bane kai yau Muhammad Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne wai da Allah dan annabi akwai wani garke ne a Nijar kin nan wanda mudda in ba cikin shi aka yi ka ba kai ba cike da dan kasa bane hukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba in kasa bane su ne wanda ɗan Nijar suka taba zaben su sauran ba mu sani da suka zama shugabannin kasar Nijar ba kenan yau don an ce ba zan ba ɗan Nijar bane mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya kara mana karfin gwiwa
to amma dai ba zan Muhammad ya kubuta daga kalubalen bayan da kotu ta yi watsi da karar haka kuma ya sami kasancewa a cikin yan takarar da aka tantance da ta yi hancin takarar su
ina ma Allah godiya da hakan ya wakana kuma ina fatan Allah ya kama mini don wannan zabin na mu yi su cikin lamin lahiya kuma Allah ya bani nasara na aiki cikin parti tun da muka kirkiro shi kuma musamman yau wata hudu kuma shaida ne ban yi zama gida ba nike ta zagaya inje in ga magoya bayan jam'iyyarmu ni za ni ci gaba da ziyara har muka yi ga yakin sabe in ko aka kai ma aka kai ga yakin sabe muna da hukuma ta partin mu ta kula da tsare-tsare za mu aiki da tsare-tsaren da za
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Lalo da Sulemu Mune Barma Shuba Hirodo Dole ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
kuma muka kawo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada dala biliyan 100 na tallafin coronavirus da dala triliyan 1.4 don ci gaba tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2021 matakin wanda ake sa ran shugaba Trump zai sanya wa hannu ya samar da biliyoyin daloli ga Amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar amma cikin kasafin na dala biliyan 2.3 akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni jiya talata zaɓen shugaban Amurka Joe Biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da kasar ke ci gaba da samun ƙaruwar COVID-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin Kirsimeti ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakarun da za su yi Kirsimeti ba da iyalansu ba
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirinmu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya ci ni gabatar da shirin Sarfilu Hashim Gumel da wanda kuma ya daidaita mana sautin shirin Solomon Abu dine naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace.